sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 7 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan majalisar dokokin kasar Rasha za su sake aunawa su ga ko shin ya kamata kasar ta janye daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makaman nukiliya ta CTBT wadda ta hana gwajin makaman nukiliya a matakin kasa da kasa. A cewar mai magana da yawun majalisar Vyacheslav Volodin jiya Juma'a. Bayanin na Volodin na zuwa ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi gargadi cewa ta yufa Rasha ta fice daga wannan yarjejeniya ta kasa da kasa tunda Amurka bata ma tabbatar da ta shigar ba. Wannan zai yi daidai da muradin kasar mu, a cewar Volodin. Ya kara da cewa kuma hakan zai zama martanin daidai wa daida ga Amurka, wadda hasali ma har yanzu ta kasa tabbatar da shigar ta yarjejeniyar. Jiya Juma'a, kasar Pakistan ta ce za ta tasa kiyar bakin haure ciki har da yan kasar Afghanistan miliyan 1,700 a wani tsari na bi da bi kuma dalla-dalla. Tana mai kawar da duk wani dalili na fargabar rikaman jama'a da kura barkatai. Ranar Talata, gwamnati ta umarci dukkanin yan kasashen waje da ke zama cikin Pakistan ba tare da izini ba da su koma kasashensu na asali zuwa ranar 1 ga watan Nuwamba. Ko kuma a ta sakiyar su, matakin da gwamnatin Afghanistan karkashin yan Taliban ta ayyana a matsayin rashin imani. Kungiyoyin rajin kare yancin dan adam na kasa da kasa ma sun yi kira ga hukumomin Pakistan da su janye wannan shawarar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Mumtaz Zahra Baloch ta kare wannan mataki jiya Juma'a yayin da take maida martani kan sukar, inda ta ce shawarar korar bakin hauren ta dace da abin da ta kira dokar yawancin mu a cikin gida, kuma gwamnati ta dukufa wajen aiwatarwa. Gwamnatin mulkin soja ta Niger ta faɗi da daren Alhamis cewa sojojin Faransa 400 da ke garin Ullam na kudu maso yammacin kasar ne za su fara ficewa a ƙarƙashin tsarin wata yarjejeniya wadda ke daɗa kawo cikas ga tasirin Faransa a yankin Sahel mai fama da rigingimu. Tashin sojojin na Faransa daga Niger ya kasance wata babbar bukata ta sojojin da suka kwace mulki a watan Yuli, wanda ɗaya ne daga cikin jerin juye-juyen mulki na sojoji a yankin Sahel na yammacin Afirka, wanda ya matukar shafar fafatawar da yankin ya shafe gwamman shekaru yana yi da 'yan tawaye masu alaka da kungiyoyin Al-Qaida da ISIS. Da farko dai sojojin na Faransa sun turje suka ki yadda da halalcin gwamnatin mulkin sojan. To amma a watan jiya shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yanke shawarar kawo ƙarshen hulɗar soji da Niger da kuma janye dukkanin sojojin Faransa wajen 1,500 daga ƙasar, wanda hakan zai bar wani babban gibi a ƙoƙarin yammacin duniya na taka burki ma 'yan tawayen. Tokar fa'a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Juma'a ya ce mai yiwuwa ya gana da shugaban China Xi Jinping a bayan fagen babban taron tattalin arziki na yankin Asia da Pacific wanda za a yi a San Francisco na nan Amurka. Zuwa yanzu ba a tsara wannan taron ba, amma abu ne mai yiwuwa. Abinda Biden ya gaya ma manema labarai kenan, bayan da aka yi masa tambaya kan yiwuwar irin wannan ganawar da shugaban China. Biden da Xi ba su ƙara yin magana ba tun bayan ganawarsu a watan Nuwamban bara a bayan fagen babban taron G20 a Bali na ƙasar Indonesia. A baya, jami'an fayar shugaban Amurka ta White House sun bayyana ɓaro-ɓaro cewa suna fatan shugabannin biyu za su gana kwanan nan, kuma jami'an gwamnati na ƙoƙarin ganin China One sun amince a yi ganawar. Jiya jama'a Sudan ta Kudu ta amsa cewa ta yi ta tace bayanai a bangaren yada labaran kasar ciki har ma da sawa a cire duk wani rahoton da ta ayyana a matsayin mai iya haddasa tsana bayan da wani kwamitin bincike na Majalisar Dinkin Duniya ya bada misalai na jerin matakan takura ga walwalar bangaren jarida na wannan kasa mai fama. Ministan yada labaran kasar Michael McQuay ya ce takura bangaren jarida da gwamnati ke yi wani mataki ne na abin da ya kira kandagarki saboda akwai wasu rubuce-rubuce waɗanda barin su a buga na iya kawo abin da ya kira barazana ga tsaro wanda don haka za mu gwammace cirewa. Muddin kasida na iya haddasa kiyayya to lallai ya kamata a cire, in ji McQuay wanda shi ne kuma mai magana da yawun gwamnati yayin magana da manema labarai bayan taron majalisar ministocin kasar a Juba babban birnin kasar.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana ke cewa
shike kawo da rabon wani.
Baba an ga karshen mako lafiya.
Lafiya kalau burtala ya wurin naku.
A to alhamdulillah mu gode Allah mun tashi da wasu kasan wannan makon da wuce kasan ai danyi aiki saboda wasu abubuwa da suka faru a Amerika.
Gaskiya wani abun tarihi ba?
A gaskiya wani abun tarihi da za a ce wato wanda ba sabon ba wanda ba taba ganin irin sa bari a tarihin siyasar Amurka a ce an kada kuri'a kuma an kada kuri'a an tsige shugaban majalisar wakilai a kaga ba taba ganin irin sa ba
haka kuma aka samu yan jam'iyyar sa ma sun
yawa
nema a tsige shi duk
ai ba ma wai sun jefa kuri'a ba baba wato yan jam'iyyar tashi nema su ne suka fara wannan abin kuma mutum ɗaya ne ya fara wannan abin sai yanzu kuma waɗanda suka zaɓe shi waɗanda suka haɗa ƙuri'a ɗan ƙalilan ne shi jam'iyyar tashi amma saboda suna da amincewar ɗaya jam'iyya ta Democrat
a Democrat haka
da suka taru gaba ɗaya suka
tsige shi Allah sarki.
To baba a iya cewa kaman shi wannan kakatun majalisar dokokin wato matafi shi kaman wato shi ya jawa shi ya kira wa kansa ruwa ba kuma wani abu ne kiran ruwa ba illa akwai wasu yan kalilan kusan yan majalisa ne guda takwas daga cikin kusan 400 da wani abu da ke akwai
haka
waɗanda suke ganin cewa su ne yan ra'ayin riƙau a jam'iyyar Republican Republican tana da rinjaye da yan majalisa ba wani mai yawa ba tsakanin da ita da Democrat a wannan wurin. Wannan abin irin su yadda suka so suka yi a rufe gwamnati saboda kasan nan akwai idan ba kasan kuɗi aka aiwatar ba aka zartar da shi majalisa ta rufe da shi ba to kawai dole a rufe gwamnati don ba a kashe kuɗi sai da
kasan da izinin abin nan majalisa ba.
Majalisa yawa to wannan abin ne shi kuma ya yi ƙoƙarin gani an kauce mata hanyar fitowa da wani shiri da wani tsari to abin ne fa bai yi ma 'yan waɗannan 'yan Republican yan jam'iyyar sa kawai in ya maka ko suka zo suka ɗige shi yanzu ka ga za a ce majalisa a halin yanzu da ake magana ba ta da kakaki ba ta da shugaba sai dai nan da makon da za mu shiga insha Allah sannan za a yi zaɓi wani shugaba.
To sai dai mamakin da wasu suka yi shi ne wato ya yi ƙoƙarinsa yadda za a yi ya ga ba a rufe gwamnati ba wanda yake jam'iyyar Democrat su ne za a ce ai wato ya kusan ya taimaka musu to ya aka yi su kuma suka jefa ƙuri'ar neman tsige shi kaga wannan abun mamaki ne wanda ya tsaya muku ba a rufe gwamnati ba kuma kuna cikin waɗanda kuka sa hannu aka tsige shi to kaga wannan ai
kwarai da gaske baba wato wannan shi ne bambanta siyasa Amurka da sauran siyasa duk duniya baki ɗaya ne amurka wato a fagen abin da ake cewa siyasa ko demokradiyya to kamar abin da ne da ake faɗa babu tabbataccen aboki babu tabbataccen maki
haka
ne kaga mutumin nan shi ne ya zo da ƙyar da ƙyar aka samu in ka lura da yadda ya hauro shugaban majalisa
shugaba haka dai aka yi kwanaki nawa ana ta
aka yi kwanaki yawa aka wuni aka kwana cikin majalisa ba su rinka ba aka yi zaɓen shuɗi har 15 sannan aka samu mutumin nan ya kai bayan ya zo shi ya ƙudiri aniyar cin duniya ko dugadigan jam'iyyar Democrat wadda ita take da shugaban ƙasa
haka
to yanzu dai an zo an samu wannan kuskuren ne wannan kuskuren da aka yi sai ya ɗanje shi shi laifinsa ga 'yan uwansa shi ne don me zai je ya ɗan samu ya ɗan sasanta da shugaba Joe Biden kaga inda ake irin siyasa ta aƙida kenan ko ba irin ƙasashenmu da za ka yi ta yi an ce wai mutum ya yi antipati kamar yadda ke kira antipati ko wani abu ka je jam'iyyar za ta kore shi ko ta yi wani abu sunan kaji yadda ake yi su don me yasa ya ji ne wannan haɗaka shi kuma ya faɗa ya ce sha'ani na siyasa da na majalisa da kuma na kashar da gwamnati musamman ita majalisa abu ne da tunda ba su da wani dogonin jaye dole ne wata rana su nema kamar yadda za a nema abu wata rana yawwa to amma duka dai ba su abin nan ba su kuma waɗancan 'yan Democrat ne su kuma dama su ba wani abu ba dama can baya ka san ya taɓa su
haka
to ashe ba su yafe masa ba
suna riƙe da shi a zuciya
suna riƙe da shi duk da yake yanzu abin da ya yi sakamakon dan haɗa baki da ya kuma haɗa kai da ya yi da su aka kauce ma rufe gwamnati tasu to amma wannan bai cece shi ba saboda ne wannan abin da ya musu aƙida cewa to ake so a nuna na a siyasa a muddin kai kauce ma aƙida to ba ka tare da ko jam'iyyar kuma ballanta na al'umma ga baki ɗaya.
To Allah sa mu ma kasashen mu wata rana mu yi koyi da kyawawan wato manufofi na siyasa.
To amin suma amin. To baba bari mu suma sakonnin mu na wannan makon tare da sakon kai mun na zuwa ga iyalan malam Lima Baballe da malam Aliyu Tahir akan daura auren ƴaƴansu da aka yi wato Naziru Liman Baballe Algon da amaryarsa Khadija Aliyu Tahir Kadi wanda in Allah ya yarda za a daura shi a gobe Lahadi misalin karfe 11 na safiya a masallacin Juma'a na malam babba yar akwa a tarauni wato jihar tarauni kenan a wani karamar hukumar mulkin tarauni kenan a jihar Kano tare da fatan Allah ya albarkaci wannan aure ko ya ba su dariya tayyiba saliha
to ni kuma bari mu faro da mika wannan sabon kai murna zuwa ga iyalan Alexander ti yaro Nimyal da na Dennis Donna Benzin na daura aure ƴaƴansu Sak Michit da angunta Firfa wanda za daura da misalin karfe 11 na wannan safiyar a cocin firan Anglican GRA a Jos kada za a yi liyafa kuma a Basel Event Center a nan Jordan sai kuma kai murna ga iyalan Mr. Clement Nyangambo da na marigayi Mr. Samuel Banja na daurin auren ƴaƴansu Princess Clement Nyangambo da kuma angunta Douglas Banja Samuel wanda shi ma za a daura a yau asabar dinnan da misalin karfe 9 na wannan safiyar a cocin Katolika na Our Lady Queen of Peace a Malstein Jalingo jihar Taraba to dukkanin auren Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba
wannan kuma ayin baba mai biredi da alhaji mai lai yusufari da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa tsoron na moda sai kuma wannan sakon gaisuwa zuwa ga Halladu Muhammad Musa Bajoga da Abdullahi Bature Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga da Muhammad Afansi Bajoga Raba Aliyu Fatihi Bajoga da Alhaji Yahaya Wakilin Sangaro Bajoga da Dati Mai Injin Sangaro Bajoga da Ahmad Suleiman Bajoga da Mahaifi wato da Alhaji Haruna Damba Bajoga da Ummul Khairi Baffa Haruna Bajoga da kuma ɗan kungiyar muryar talaka da ɗan kungiyar Bajoga Ikko Zafi Forum duka muna yi muku fata alkhairi da wani gaisuwar fata alkhairi zuwa ga Yusuf Mai Leda Gololo Jihar Bauchi da kuma malam mai zanen hula Gololo da Mamman Arhama su hana ganin laifi garin Alhaji da Alhaji Abubakar Kawo Girgir da Mustapha Mai Kariya Gashuwa da Ibrahim Barau Shishaina Udubu da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Umar Odoji Azare da Comrade Elias Yakubu Jigawa da Alhaji Halilu Mai Guru Bulanna da Adamu Dan Kwazalewa Mai Kayan Gwanjo Gololo da Ibrahim Dada Fatiskun da sauran al'umma baki ɗin dukkan masu sauraron mu da fatan an yi za a yi ƙarshen mako lafiya.
Amin summa amin. To bari in mika wannan sakon da ke cewa dan Allah BOA Hausa ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Bashir Dan Inna Kadisau da kuma Musa Nachali Mahangi da Gali Surajo Faki da Baffa Halu da Bajoga da matarsa Aisha sai kuma Salisu Mai Shinkafa Song da Lawan Isha Iskawa Katsina da kuma injiniya Sama'ila Zagga sai kuma Usman Dan Fulani Mararraban Yawuri sai kuma gaisuwa zuwa ga Aliko Autaka Finta Yalwa da matarsa Maimuna da kuma ƴaƴansu Fati da Hafsa sai kuma gaisuwa zuwa ga Aliyu Muhammad Dan Fulani da Maradawa da Ajo Salati Goma ga Nabi Rijau da matarsa Jamila da Fatimatu da El Muaz Salisu Magajiya da Sani Muhammad Chendo da Haddabi Mai Computer Mai Yama da Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da kuma Lawan Sadi Daura sai kuma Sani na Liliya Makuku da kuma masu gabatar da shirin Aban Yahuce Alheri Grace Abdu Baba Yakub Makkeri da Murtala Faruk Sanyinna da daukacin ma'aikatan VOA yace ya gode daga Sani Mai Langelange Yawuri to sai kuma wannan gaisuwar Aban Yahuce da ta fito daga Hafizu Balarabi Gusau yace gaisuwa da fata alheri ga dukkan ma'aikatan ku sannan gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammad Dan India da Nura Alhassan Sokoto da Bushiri Bashir Limanci da kuma Aliyu Muktar Umar da Mai Nasara Nasarawa Funtuwa sai kuma Nasiru Adafa FM Gusau sai Muhammad Salihu Kaura da Tasiru Attahiru Sakajiki sai M Baba Yusura Gusau da Saminu Mai Trader bakin kasuwar Polo Gusau da Ali Kwangila Mai Loading Mota Gusau sai kuma Buba Jiko Bukuyam a ƙarshe ce da gaida Sadi Saidu Daura da fatan suna cikin koshin lafiya da ƙarshe sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Jifa a Jamhuriyar Nijar yace yana mika gaisuwa zuwa ga filin Abar Yahuce na yau Asabar gaisuwa ta farko ta sauka ne akan Sani Muhammad Chindo unguwar Karofi Madaki jihar Bauchi da Umar Ali Badai Abadam da Yakubu Mai Aski Badaraka sai kuma Gali Mamman Ibrahim Mai Shafshaf da Babandi Mamman Bande da Salisu Mu'azu Tungar Magajiya da kuma Malam Bukar Madu Kauka Kariya Difa da Fidausi Ibrahim Naibawa daga jihar Kano da kuma Zainab Barista Chodi Maskandari da ƙarshe sai kuma Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da daukacin ilahirin al'ummar garin Malam Fatori karamin hukumar Abadam na jihar Borno a duk inda suke a fadin Najeriya da fatan za su tashi lafiya
amin summa amin
mu zauna lafiya da juna kasa daya al'umma guda daya zaman lafiya shine ci gaban kasa Thank you. ni a amfana nake gida zama lawa lafiya da juna kun ce gon sa kun nake gida mu ciure aure gida kan ni yayi da asamu mai fada idan har ka sa ta ci gaba zama da lafiya ni ka
gaskiya bari in dani tako wannan ban sani ba ko mun taba bada wannan labarin amma dai ai an ce tuna baya shi an roko
shine roko shine roko yayin da yake nima na dan ga wani ɗan abu da ya dan bani mamaki wanda
zaune
tun da ina ta tunani shi ina ta tunani abu da gani sai da sai ne nake tunani amma bismillah wazi
to shike da shi wannan ne ka san ina abun nan ya je abun nan ma'aikacin gwamnati ne to ka san wani sa'ilin kasashe saka ga wata ya kai da ya kamata a ce an biya ma'aikata amma sai ka ga abubuwa malam ma'aikata sai suna bin abu wasu ma su kai wata biyu wata uku shi sa yakan jefa ma'aikata cikin kuncin rayuwa to shi wanda din ya yi aiki kuɗi bai zo ba yana nan yanzu yana zaune ba kokari a hannunsa ba kuɗi ko abin nan nira daya ko kwandala ba shi a jikinsa kuma ga yunwa da ya rasa yadda zai yi sai ya kira wani waya mai aski irin da yara ne da suke unguwa ya ce taimaka ya masa aski yana zaune ne a kan wani ɗan turmi ne haka ana mai aski shi ke nan sai ga mutuminka yana zuwa ƙasa yana kai zuwa ƙasa wajen mutum ya yadda ka san mutum ya suma yana kwanci ana a kawo ruwa wannan na cewa a kawo ruwa aka kawo ruwa ya girgije kai amma ya narke a ƙasa wannan ya zo ya ce a kawo paracetamol wannan ya ce a sai wani ya zo ya ce a haba wannan yana bukatar kuzari ku nemo mai alamu kum sai wata mata ce ta fito daga baya ta ce a wannan dan fura ya kamata a dama masa ya dawo ci hajjakin sa sai ya ga dai kamar mai alamu kum ya so ya rinjaya da ya kyallara ido ya bude ido ya dan kalle su haka sai ya ce Allah ku saurari ba dadda yace sabar yawa dace a dama ba zan fura yace da
yawa
su kuma su su da dan yi dafa dafa
a to kai Allah sura da matan da take da magani
shi ne yace samu magani da yake da bukata amma wannan Allah ku da za a tada jidin sa ne kuma a kara dogaji
to wallahi to baba daga juli tana daga mana hannu da haka anan zamu dakata sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu a madadin
baba Yakubu Batsiri
Murtala Faruk san Allah ke muku fatan mu ta kanki lafiya mu kuma yi karshen mako lafiya cikin alheri arziki kwanciyar hankali da wadata
wannan shirin da zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron majin muryar Nijar za ku iya sauraron matattar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin Hausa @voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.